بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 24 وطن رجب هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبؤة da 444 wanda yayi daidai da 15 ko haka ne 15 ga watan February shekara ta 2023 miladiya muna cikin karatun littafin fitnatut takfir littafin da ke nuna mana hadarin kafirta dukkan musulmi wanda yayi kalman la ilaha illallah dukkan musulmin da ya riga yayi kalman shahada baya halatta a fitar da shi daga musulunci sai da dalili tabbatacce kamar yanda fadin kalman shahada ta tabbata yanda aka tabbatar ya faɗi kalman shahada to haka muke so a tabbatar cewa ya kafirta an gane ku to yau za mu tashi takfirul hukam wa wulatul umur
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
تكفير الحكام وولاة الأمور
كافر سموه كنتا دما زجاو قوران شن الأمر شو أقبلني كينا
ثم إن الأمر يكون أشد خطرا إذا نسب التكفير إلى ولاة الأمور
فأنا للي الأمر ينا كثن شوى مطلق فأنا للهدري إذا أتا جنج ناشدوا أقا ما سملكي مو كنتا أقاله kalman kafirci jingina shi ga kowa hadari ne amma yafi girman hadari idan an jingina shi zuwa ga masu mulki
wa ulatul umur humul ulama wal umara
su wane ne masu jagoranci al'amura su ne malamai da shugabanni wayannan bangarori guda biyu idan an kafirta su ba karamin barna ke shafan al'umma ba an gano wannan aiki kafirta manyan malamai kafirta shugabanni yana da matsar hadari ga rayuwarmu na addini da kuma duniya idan an kafirta malamai to abin yana janyo barna ga addininmu gaba daya idan kuma an kafirta masu jagoranci abin yana janyo barna ga addininmu da duniyarmu na'am
وولاة الأمور هم العلماء والأمراء لقوله تعالى
وانتو ما تجاغوا رنش الأمر أسوني ما لم يدكم أشوا قبني ثم قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
يا أخوان دوك إيماني قيداء أغا الله قيداء أغا من ذن الله صلى الله عليه وسلم
وأولي الأمر منكم
دما تجاغوا رنش الأمر تجتنكو
وأولي الأمر كما قال علماء التفسير
wato su ulul amr masu jagorancin al'amura kamar yanda malaman tafsiri suka faɗa
humul ulama wal umara
sune malamai da masu mulki an gane malamai suna jagorancin addini su kuma shugabanni suna jagorancin duniya
لأن العلماء يتولون أمور المسلمين في بيان الشرعية والدعوة إليها.
لمن للي معلمي سنا جاورن شن الأمر المسلمي أو جم بيان الشريعة لكم كير أزوا كشريعة دي. هنا نقول معلمي سنا جاورن شن الأمر المسلمي وجم بيان الشريعة لكم كير أزوا كشريعة.
والأمراء يتولون أمور المسلمين في تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها.
سوكم شو هذا بني؟ سنا جبنت سنا جاورن شن الأمر المسلمي كبنجران زرت الشريعة. da lizintawa mutane su bi shari'a an gane ku shi malami nashi ya bada fatawa su kuma masu mulki su zartar da wannan fatawa din idan malami yace duk wanda ya zagi manzon Allah yayi ridda to su kuma shugabanni sai su kamo wanda ya zagi manzon Allah su hukunta shi idan malamai suka ce duk wanda ya saci dukiya wanda ya kai rubu dinar za a yanke mishi hannu sai shugabanni sai su ce to a kawo barawo in an samu barawo wanda ya saci dukiyar da ya kai rubu dinar kuma an samu shedu tabbatattu cewa lalle yayi sata to aikin shugabanni ne su zartar mai da wannan hukuncin da yanke mai hannu idan malamai suka bada fatawa cewa duk mutumin da ya zina ya taba aure a jefe shi in bai taba yin aure ma a yi masa bulala 100 to yanzu idan an kama mutumin da ya zina malamai suka yi bincike suka tabbatar cewa ya yi zina ko kuma malamai kai aikin su ne su bada fatawa in ce kawai duk mutumin da ya zina in ya taba aure ga hukuncinsa in bai taba aure ba ga hukuncinsa an gane shi malami kawai zai bada fatawa ne babu ruwan shi da binciken wanda ya yi zina da wanda bai yi ba shugaba ne in aka ce wane ya yi zina shugaba zai bi kwakwazi ya duba da shedu da kaza ya tabbatar ya yi zinan idan har ya yi zinan da gaske sai shugaba ya zartar mai da hukuncin da ya dace da shi an gane wannan ko to kaga ashe kenan kowanne Allah ya riga ya raba aikin shi ya bashi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rahiyati kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowanne za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo malami ne aka bashi kiwo an ba malami kiwon ya karantar da al'umma addini an ba malami kiwon ya bada fatawa an ba malami kiwon ya kula da ainihin mutane abinda Allah ya hana ya hana su abinda Allah ya wajabta musu abinda Allah ya mustahabbantar ya mustahabbantar da shi su kuma shugabanni suna su zartar da hukunci da tirsasawa mutane su yi abinda ya dace an gano wannan ko to kaga kowane bangare yana da amfani sai malami ya bada fatawa sa'annan shugaba ya zartar yanzu a nan wajen yanzu kaga tunda Allah ta'ala ya riga ya ba kowa matsayinsa ya ba malami matsayinsa ya ba shugabanni matsayinsu to haramun ne kowane bangare ya shiga cikin aikin kowane bangare shi yanzu shugaba wanda ba shi da ilimin addini shi ba malami ba ne babu wanda ya ba shi daman yin fatawa idan matsala ya taso na yin fatawa wajibin shugaba ne ya tura al'amarin zuwa ga manyan malamai fasalu ahlan dhikr in kuntum la ta'lamun wa idha ja'ahum amrun min al-amr aw al-khawf aza'u bi wa law rajuhu ila ar-rasul wa ila ul al-amr minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum saboda haka idan al'amari ya taso na fatawa idan al'amari ya taso na yin wa'azi ko abin da ya kama da wannan aiki ne na manyan malamai saboda haka sai shugabanni su miƙa al'amarin inda ya dace idan al'amarin ya taso da yake da alaƙa da zartar da hukunci da kuma tirsasawa mutane yi kaza da kuma yin amfani da ƙarfi a hana wani abu wani aiki ne nawa aiki ne na shugabanni yanzu misali idan an zo aka zo unguwanka kai kana matsayin malami kaga mutane sun zo an zo da makada ga 'yan mata nan sun fito tsirara ga maza nan sun kewaye su ana kada ganga ana rawa ana kada ganga ana rawa ga matan aure da 'yan mata da waye ga maza nan sun kewaye ana ta kallon haramun ana kaɗe-kaɗe a nan wajen bai aikin malami yanzu aikin malami ne ya ɗibo ɗalibai da shi da ɗalibansa su zo su shiga wannan waje su yi amfani da ƙarfin su hana aikin wane ne aikin shugaba ne malami abin da yake iyawa ya kirawo shugaban wanda ya shirya wannan abu in ya kirawo ya ce bawan Allah wannan abin da za ku aikata Allah ya hana kai ka san wannan abin ga 'yan mata nan tsirara ga maza nan balagaggu sannan kuma gashi za a yi kiɗa a ƙara taimaka ma shi nan komai yana iya faruwa wannan abin haramun ne ku daina ku yi tsoron Allah idan malami ya faɗi wannan idan sun saurara alhamdulillah ta malam ba ta wuce mai amin saka idan malam ya yi nasiha ba a ji ba sai malam ya ɗauki al'amari zai kai zuwa ga masu zartarwa sai kai zuwa ga masu tirsasawa
sai malai ya dauki al'amari ya kai ma hukuma ita kuma hukuma sai malai ya gaya masa wannan fa abin da ake aikatawa haramun ne kuyi wani abu kan shi to yanzu aikin hukuma ne su hana idan hukuma ba su hana ba kai malami kai naka aikin wa ma alar rasuli illa albalagul mubin yanzu kai aikin ka ne ka bada fatawa ka gaya ma hukuma waɗannan mutane sun yi haram ya kamata hukuma ta duba al'amarin to anan waje yanzu idan sun ci gaba da yin wannan abu hukuma ba ta hana ba gobe kiyama Allah zai tambaye ka a'a me Allah zai tambaye ka shin ka gaya ma waɗannan mutane cewa abin da suke haramun ne shine tambayar da Allah zai ma ka gaya musu wannan kada kadan da suke yi da raye raye gashi suna mata suna kada jiki suna kaza ana kida ana fatsar maza suna kallo ka faɗi cewa wannan abin bai dace ba sai malai ce wallahi na faɗi wannan na gaya mutanen cewa haramun ne su daina amma sun ki dainawa ne sai Allah ce to kai malam ka gama naka aikin sai ya kira shugaba kai kuma shugaba da aka baka ainihin wuka da nama a hannunka da aka zo aka gaya ma cewa waɗannan mutane suna kaɗe-kaɗe suna raye-raye ga maza suna kallon su shin wani hukunci ka zartar sai ce babu hukunci na zartar ni na ɗauka ai ƙasa ce ta demokaratiya kowa yana iya yin abin da ya ga dama to a nan wajen yanzu kaga kai malami ka tsira yanzu shugaba ne tsakanin shi da Allah kuma kun gane ku yanzu idan aka kama idan malamai suka ga wani mutum yana sata aikin malamai ne su nuna mai sata haramun ne to amma idan an kama ɓarawo ya yi sata ba aikin malami ba ne ya yanke mai hannu aikin malami shi ne ya sanya a kama shi a kai ma hukuma idan an kai ma hukuma sai hukuma ta duba in an samu tabbas cewa ya yi sata a yanke mai hannu amma ba aikin malami ba ne ya aikata wannan haka nan abin da ya shafi ridda cewa wane ya fita musulunci shi dai malami zai yi bayanin ƙa'idoji da sharuɗa da abubuwan da ke sa mutum ya kafirta idan malami ya gama wannan bayani sai ya damɓa al'amarin zuwa ga shugabanni idan an ga wani mutum ya aikata irin abin da malamin yake kafirci ne sai shugabanni su duba in sharuɗi ya cika in komai da komai sai a zartar mai da hukuncin ridda an gane ku amma zartar da hukuncin ridda baya hannun malamai malami ba shi da iko ya ce ni malam wani na ba da fatawa duk wanda ya ga wani ya kashe shi saboda ya kafirta malami ba shi da iko ya ce duk wanda ya ga wani ya kamo shi ya kashe shi ya yi ridda bai da wannan iko shi dai malami zai yi wa'azi kaza ridda ne kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza kaza ne su kuma hukuma in sun ga mutum ya yi aiki irin wannan aikin su hukunta shi an gane gobe kiyama Allah zai tambayi malami akan ka faɗa malam zai ce ya faɗa su kuma shugabanni kun zartar ce sun zartar to kaga waɗannan su ne ulul amr akwai sanda in kai wa'azi kawai wa'azi kan wadatar in ka zo kai wa'azi ka ce kaza ba shi da kyau zaka mutane sun bari wani duk wa'azinka ko da ka bi kowa hikima wani ba zai saurara ba dole sai hukuma ta yi amfani da ƙarfinta ta hana shine maganar Umar dan Abdulaziz Allah ya masa rahama inna Allah lalle Allah ta'ala yana yadawa da ainihin sarauta abinda baya yadawa da alqur'ani wani lokaci Allah yakan yada da sarauta kaga qur'ani yayi wa'azi ba saurare shi ba sai shugaba ya amfani da karfin ikonsa da karfin makamansa ya hana kuma kaga abin ya hannu an bai jona go da saboda haka waɗannan su ne in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u llaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum waɗannan su ne ulil amr malamai da shugabanni
fa idza waqa'a at-takfiru li ha'ula fa laysa jina'atun 'alayhim li ashkhasihim
idan kafirtawa ya auku ga waɗannan aka zo aka kafirta manyan malamai aka zo aka kafirta shugabanni masu mulki to ta'addancin bai tsaya kansu ba su kadai ku fahimci wannan da kyau jama'a idan an kafirta malamai ko an kafirta shugabanni wato ta'addancin kafirtawan bai tsaya ga malaman ba bai tsaya ga shugabannin ba kun bayyana na'am
in hadha la yadhuku bi ashkhasihim
domin kafirtawan baya cutar da shakhsiyar malaman baya cutar da shakhsiya shugabannin
لأنهم يعرفون أنفسهم ولا يهمهم القول
domin su malaman sun san kawukan su sun shugabannin sun san kawukan su in ka ce wa mutum kafiri ai shi ya san ko ya yi rida ko bai yi rida ba ko in ka ce malam wani ya yi rida to ai malam wani ya san mataki ya yi rida ko bai yi rida malam ya sani in ka ce wa shugaba ya yi rida shugaban ya san ya yi rida ko bai yi ba to wa'annan sun san kawukan su kuma wannan magana baya damun su an gane ko
wa kan kila ashad min hadha liman huwa afdal bi kaseerin min haula
hakika an fada abin da yafi wannan sanani ga wanda yafi wadannan daraja da yawa an gane wanda yafi wadannan daraja da yawa an gaya mai kalma ma da yafi wannan
kila lil anbiya ma akhbara Allah anhu fi qawlihi ta'ala
an ce wa annabawa abinda Allah ya bamu labari inda yake cewa
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
هكذا ونحن ساقو بتوزوا بقى ونكذوا قبانو فاتيسن شيء مثلا من سيهر يبقوا ما وكتش نحن ساقو عند يزو تبا زند الله يتورو ينا عند أوا فاتي متى عند أكا تورو من زنزوا قريش سنكراشي من سيهر يبقوا ما وكتش هرما الله يجب سمين زوي أتواتوا به wai shin ko suna mu juna wasiya ne sai zaman to su kafiran magana su dai ne a kowane zamani duk sanda manzon ya zo sai kaji an ce sahir ko a ce majnun shin suna mu junan su wasiya ne da wannan magana kaga shi in har manzanni wanda su ma'asumai ne su amma kuma gashi nan mabiya sun ce musu kafirai mabiya sun ce musu bokaye mabiya sun ce musu masu sihiri to wane ne zai tsira daga aibantawa babu ko shi da malami zai iya yin kurakurai amma manzanni ba su da kurakuran to manzanni ba su da kurakurai an kira su mahaukata an kira su bokaye an kira su masu sihiri to kai malami za ka tsira daga wannan ba za ka tsira ba an gane so da ka dan ka ce wa malami kafiri ko ka ce mai dan bid'a ko ka ce mai zindiki an gane ku shi wannan abun malamin ya san kansa wannan abun ba zai yi wani tasiri ga malamin ba fitinan zai shafi al'umma ne kafirta malamai ya shafi al'umma ne kafirta shugabanni bala'in na komawa ne kan al'umma ku bai ji wannan ku na'am
wa takfiru wulata al'umur yatadammanu mafsadataini azimatai
kafirta masu jagorantar al'amura yana kunsan barna guda biyu manya-manya barna guda biyu ne manya-manya ke biyuwa baya in an kafirta malamai ko an kafirta shugabanni
mafsadatun shari'iyya wa mafsadatun ijtima'iyya
akwai barna ta bangaren shari'a akwai barna ta bangaren taron jama'a al'umma
amma mafsadatul ijtima'iyya amma mafsadatul shari'iyya
amma barna ta bangaren shari'a ba
fa hiya annal ulama' alladhina atla
أطلق عليهم الكفر
فهي أن العلماء الذين أطلق عليهم الكفر
لن ينتفي الناس بإلمهم فنجو أنه وتبقى الناس تبقى غير الشريعة شيني مالمي وأن داك سكن مذكر من كافرك متاني بذا سبع أمفانا بإلم نصبا هنغاني مالمين ينا كرن تدع الأمة الأمة سنا فايلن توارش سيأك شي مالم وانا يا يرجع تو دب فتوان دي باير متاني راس كي يأي فتوانش zai zamanto karantar wanda yake yi da fata wanda yake bayarwa an daina sauraron shi wannan an cutar da al'umma ko ba cutar ba mutumin kirki ne malamin bai kafirta ba ya kamata al'umma su saurari fatawan shi su amfana da fatawan shi sai gashi an ce malam wane ya yi rida ko mutane suka gamsu ya yi rida kuma zai iya yiwuwa wannan malamin da aka ce ya yi rida ya fi mutanen da suke cewa ya yi rida amfani ya fi mutanen da ke bata shi amfani su mutanen da ke bata shi zai iya yiwuwa sun bata shi ne saboda hasada kila suna ganin ana sauraron shi sai suna so su yi duk wani abin da za su yi su bata shi don a daina sauraro suka ce ya yi rida to wannan cewa ya yi rida bannan ba ya tsaya kan malamin ba ne bannan zai shafi al'umma ne saboda al'umma fatawan shi mai amfani wanda za su amfana da shi ba za su ƙara tambayar shi fatawa ba saboda kafiri ne shi an gane haka nan ka zo ka jingina wa malami wani irin aibi, ka jingina mai kariya, ka jingina mai wani irin aibi don ka bata shi, kana so ka hana al'umma sauraren shi ne. Na ba san gane wannan, kamar yadda na baku labari an taba samun wani ɗalibi yana fada a wani sunna ne, yanzu wai yana so ne fa ya bata ni gaba ɗaya a daina masa sauraro na. Ɗalibi ne da sunna sai je yawo ya samu wani kasan malai yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wallahi haka yake shirya ƙarya. Daga bayan sai maganin ya dawo zuwa gare ni, malam me tsakaninka da wani, ya ce kayi kaza ya ce kayi kaza ya ce ka shi, wallahi duk maganar da yake fara ƙarya ne. Yace kuma in har da gaske ne na faɗi wannan magana, ni ba ma'asui bane, ya same ni ya mun nasiha ko to bai same ni ya mun nasiha ba, sai dai ya samu wani kaza 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 har ya samu ɗalibai na kusa kusa da ni daina zuwa karatu nan wajen, kaza 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 kaza, ga inda ya dace ka dinga zuwa karatu nan. Kamar misali a dinga zuwa karatu wajen malaya malaya ma'asumi mai zunubi ne, a dinga zuwa wajen mala'ika wanda baya zunubi. Ina fatan gane wannan. To kaga irin wannan abu shi ne ake magana. In har ka hana mutane fahimtar malamin, malamin na malamin sunna ne, malamin na ɗan salafiya ne, to in ka ce kar a je karatu wajen shi, wajen wa za a je? Duk inda za a je sai an samu wannan malami da irin kuskuren wannan ko kuskuren ma da ya fi na wannan. Shi ne amfanin kasancewa babu wani mutum wanda aka halicce shi ma'asumi. Ibn Taymiyya yana maganar sahabbai bayan ya gama yabansu, ya musu kirari, ya musu kaza, sai ka shafa ka ku yi tsammani wannan yaban da muke ma sahabbai muna nufin sahabbai sun tsira daga aikata zunubai, shin sahabbai za su iya aikata manyan zunubai da ƙananan zunubai? Ya ce amma suna da wani irin falala da wani irin rigayi wanda ke wajabtar da a gafarta musu abin da suka aikata in ma sun faru, in ma ya faru. Haji maganar Ibn Taymiyya, duk da cewa sahabban za su yi kuskure, amma fa akwai ayyukan da sahabbai suka aikata wanda suka cancanci su kankare waɗannan kurakuran. Ko to kaga sai mutum ya kawo aibin malami, malam wane yayi rijja ne, meye hujjanka na rijjan shi? Malam wane yayi bid'a ne, meye hujjanka na bid'an shi? Ko kuma kiyayya ne kawai da fatanci, kana so ka ɓata wani malami shi yasa ka aikata wannan abun? Misali an gane ku, to duk mutumin da kaga yana so ya ɓata malamin sunna, to yana so ya haramta ma al'umma sauraron fatawan shi ne, yana so ya haramta ma al'umma ainihin fa'idantuwa da iliminsa. Wannan mutumin ya kamata al'umma su yaƙe shi, ba ɗaliban sunna ba su da maƙiyi kamar shi. An gane ku, babban maƙiyi ne ga ahlus sunna. Me yasa muke ƙin shi'a? ƴan shi'a suna so su haramta mana fa'idantuwa da sahabban manzon Allah. Ko sun ce sahabbai sun yi ridda, sun ce sahabbai kaza, ƴan shi'a sun ɗauko ƙarya da ƙazafi da kaza sun mulmulawa sahabban manzon Allah. Haka nan wannan ɗalibi mai da'awun suna haka yake ɗaukan ƙarya ya mulmula mu, burin shi ya cimma wani burin shi na siyasa. An gane, yana so ya maida salafiya ta zama APC da PDP. A yi shi salafiya, za a zo a siyasantar da salafiya. Kuma ce na yi salafiya ba na wani malami ba ne, salafiya ba na wani mutum ba ne, karantarwa ne. Idan abin da mutum yake karantarwa ya ma kala, an gane ko? Amma a zo a ɓangarantar a ce salafiya na malam wani da na malam wani, akwai salafiya na wani malami? Babu. Saboda haka wannan shi ne, in kaga mutane sun sa kansu kawai ba su da wani aiki sai zagin malamai da bata su, waɗannan mutane gaskiya shaidanu ne. An gane, kamar yadda na faɗa, kowane malami duk yadda malami ya kai ga addini, insha Allah sai an kama shi da kurakurai. Kuma in dai ɗan adam ne za ma iya kama shi har da laifuffuka. Amma abu za ka duba, za ka duba kyawawan ayyukansa da munanan ayyuka wanda suka fi yawa. Idan hidiman da yake ga musulunci ya ninninka kurakuransa, to wannan hidiman ya riga ya lulluɓe ne kurakuransa. Innal hasanat yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Kun fahimci wannan ko? To shi ne abin da ake faɗa a nan, su malamai wanda aka wawaita musu wannan kafirci, mutane ba za su taɓa amfana da iliminsu ba. Ba shi kenan, waɗannan mutane in sun gano irin waɗannan mutane, ya kamata a sanya musu karan tsana, domin miyagun mutane ne, mabannata ne a cikin al'umma. An gane ku? Na'am.
Wa alal aqalli an yahsila at-tashkiku aw ash-shakku fi umurihim.
Kai alal aqall wani irin sanya shakka wani irin shakka a sa shakka a cikin al'amuran su karancin abu ya zama to ana shakkan maganarsa malam wani ya bada fatawa na dan ji labarin shi ba an ce ba mutumin banza ne ni fatawan shi ban cika yarda da shi ba dalili saboda wani ya bata yanzu dan shi a yaji an ce sahabba annabi sun faɗi magana ya kuje ji zai yarda ba zai yarda ba saboda an riga an bata mai sahabban annabi ƙarya da gaskiya an cakuɗa an yamutsa dan a ci ma wani buri an gane so asalin wanda suka shirya abin da gangan suka yi su yi propaganda su bata sahabban manzon Allah su cimma burinsu an gane haka nan duk wanda kaga kamar yadda nake yawan magana kan ƴan Najeriya da suke yawan sukan Sheikh Rabi'u bin Haji Umair Al-Markali ai haka ne suna bata Sheikh Rabi da propaganda da ƙarya in ka ce musu a wani littafi za a samu waɗannan maganganun da kuke faɗa babu to mutumin da yake ƙoƙari ya yaɗa addini da ƙarya yana so ya yaɗa addini da propaganda a ina zai samu nasara ba zai samu ba an gane ku akwai mutanen da ke ganin algaya tubarirul wasila suna ganin eh wani ba na son shi kuma ina so ɓata shi to kana so ka ɓata shi ka faɗi gaskiyan kurakuren shi mana in har yana da kurakuren in ko baka da shi ka haƙura ka bar shi da Allah mana an gane to wannan shine na'am
وحين إذن يكون هذا الرجل الذي كفر العلماء يكون هادما للشريعة الإسلامية.
ألو كتشنا في زمن تو ونا بتوم دي كابر تمالمي في زمن تو ينا روس الشريعة مسلمين شيء جنا كما إن شيء أن تقول شيء سنا روس الشريعة مسلمين شيء أنغاني هكذا نان ين هتاجيا بس كي سو كمالمان سلفيا سنا روس الشريعة مسلمين شيء هكذا نان ين سروريا بس كي سو كمالمان سلفيا suna kiransu malaman haila da jinin biki malamai wanda gidadawa malaman da ba su san zamaninsu ba malaman da ba su san fiqhul waqi ba to duk irin waɗannan malaman wato suna so ne su rusa musulunci suna so su amfani da propaganda da ƙarya wajen ƙoƙarin tabbatar da manufarsu na'am
لأن الشريعة الإسلامية تتلقى من العلماء
lallai shari'ar musulunci tutalaka ne da ulama tutalaka lallai shari'ar musulunci ana karban shi ne a wajen malamai to idan ana so a rusa shari'an ya za a yi yawa idan aka fito a fili aka soki shari'an za a gane cewa mutum zindiki ne idan mutum ya zuciya shi gaskiya ba bai yarda da Qur'ani ba bai yarda da hadisi ba za a gano shi to kawai sai ya fara zuwa malaman da ke karanta da shi sai ya ringa tasakansu hikiman sa in ya sassake su to babu wanda zai iya maka bayanin addinin ka gane dama yana so kada a fahimci addinin ne yawa in kuma ya fito ya ce jama'a addinin karatun Qur'ani da hadisi babu kyau za ku gano cewa wannan zindiki ne mai musulunci sai ya zo yana rarraje bi haka mai shi'a da sun fito wa mutane a mutum cewa Qur'ani ne ba su yarda da shi ba ko hadisin manzon Allah da da wuya su samu mabiya amma duk kai amfani da wani dama ya ce sahabban annabi ne ba sa so amma suna son Qur'ani da hadisi an gane ai suka ce kuma tunda sahabban annabi sun yi ridda tunda sahabban annabi mutanen banza ne duk ruwayar da sahabbai suka rubuta ba za a yi aiki da shi ba sannan Qur'anin ma da suka rubuta ba wai ba su yarda da Qur'ani ba ne injin su a Qur'anin da Abubakar da Umar Qur'anin da aka rubuta zamanin sahabban nan shi suke shakka kan shi kaga a nan wajen za su iya samun dama su cimma burinsu a wajen mutane masu karancin tunani shi kaga ɗan shi'a yanzu akwai mutane masu burinsu a haka kuma mutanen sun tabbatar musu wai sahabban manzon Allah sai ɗan shi'a sun ce sahabban manzon Allah sun yi ridda kuma mutanen sun yarda sahabban sun yi ridda an gane kamar yanzu mutanen da ke ta propaganda akan Muhammad bin Abdul Wahhab ai mutane da yawa da ba sa so a karanta littafin Muhammad bin Abdul Wahhab sun san cewa idan za a tattauna ne akan dalili ba za su iya kare shi ba ya fi karfin su an gane sufaye sun taso wa Muhammad bin Abdul Wahhab sun yi rubuce-rubuce shi ma ya nashi rubutun an gane ko idan ka karanta littafin su ka karanta littafin shi ya fi su hujja yan shi'a sun yi rubuce-rubuce shi ma ya yi nashi idan ka karanta hujjoji sai ga nashi ya fi nasu sai suka fahimci cewa idan aka ce za a buga ne ta ɓangaren hujja Muhammad bin Abdul Wahhab zai samu galaba a kansu an gane ko to yanzu ya za su yi abin da za su yi shi ne su yi amfani da farfaganda tunda mutane suna kallonsu a matsayin malamai ga mutum ya yi rawani ga shi da jemu ga shi yana cewa Allah ya ce annabi ya ce tunda ana kallonsu a matsayin malamai cikin sauƙi za su yi wa mabiyansu ƙarya ko mabiyansu yarda da su an gane cikin sauƙi za su yi wa mabiyansu ne ƙarya ko mabiyansu su yarda da su to sai suka yi amfani da wannan dama tunda mabiyanmu sun yarda mu malamansu ne bari mu mulmulo ƙarya mu jingina ma wannan bawan Allah domin kada ya canza musu tunani daga aƙidar mu zuwa ga nashi to da wannan ne malaman sufaye da malaman shi'a suka taso wa da'awa ta Muhammad bin Abdul Wahhab da rubuce-rubuce na ƙarya da farfaganda na ƙarya da yarfe domin ƙoƙarin ganin sun ɓata Muhammad bin Abdul Wahhab an gane kuma ita gaskiya tana da wani abu ne takan daɗe ba ta bayyana ba amma lokaci kaɗan sai ta fito kuma ta yi ƙarfi wanda in ta fito ba ka iya tare ta an gane Hausa suna cewa idan rana ta fito tafin hannu baya ne to kun gani to kaga yanzu Muhammad bin Abdul Wahhab ya fi shekara wajen 60 zuwa wani abu ko fiye da haka ana ƙoƙarin a kange mutane daga da'awan shi amma yanzu ba da'awar ta fito ko ba ta fito ba ta fito Allah da ya tashi fito da da'awan sai fito da da'awan ta hanyar jami'atul islamiyya sai zaman to Saudiya ta gina jami'a mutane suna ta zuwa daga kasashen duniya suna karatu sai a ɗauko littafin wannan bawan Allah da ake cewa bai yahude ne ake cewa zindiki ne ake cewa a nisance shi sai a ɗauko a karantar da mutum dama wannan shi ne ake cewa bai yahude dama wannan shi ne yahudanci in dai wannan shi ne yahudanci to kuma duka mu yahudawa ne na ba san gane sai mutane da yawa suka fara karatun littafin wannan bawan Allah har ya zamanto mutane sun kudirce da'awansa suka gane ashe da'awansa shi ne ma asalin da'awa ta ahlus sunna ɗin shi ne asalin da'awa na gaskiya sai ga shi yanzu da'awa ta salafiyya tana ta bazuwa a cikin duniya yanzu bayan 'yan bid'a da makiya da kafirai sun daɗe suna farfaganda na ɓata ta to wannan shi ne almuhim dai abinda muke magana shari'ar musulunci ana karɓo shi ne daga hanyar malamai malamai su ne suke karantar da shi malamai su ke yin bayanin sa an gane wali annal ulama
warasatul anbiya
domin su malamai su ne magadan annabawa malamai su suka zauna akan kujera na manzanci suna karantar da mutane sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
wal anbiya lam yuwarisu dirhaman wala dinara
annabawa ba su gadar da dirhami ba ko dinari bai suka gadar
innama warathul ilm
kawai sun gadar da ilimi ne ko annabawa sun gadar da ilimi ne saboda haka faman akhadahu
bi hazzin wafirin min mirasihim
duk wanda ya riko da ilimi to yayi riko da wani rabo cikakke daga gadan su an gane wannan ko saboda haka ba karamin baki musulunci bane mutumin da zai ringa kushe malaman sunna domin kokarin haramta wa daliban ilimi fa'idantuwa da ilimin malaman sunna
amma tafsirul umara fa innahu yatadamman mafsaratun ijtima'iyyatun 'azima
amma kafirta shugabanni shi ma fa ya kunshi wani irin barna na taron jama'a mai girma
wa hiya al-fawda wal hurub al-ahliya
shine rashin tsari da kuma yaki na cikin gida idan ya zamanto mutane in an fata shugabanni suka batu zai zamanto mutane suna neman su da sharri zai zamanto mutane suna so su yi musu tawaye daga nan a hankali an gane ko ana fata shugabanni ana fadin kurakuransu nan take talakawa za su fito su ce ba sa son wayannan shugabanni nan take talakawa za su fito su dauki makami a yi fito na fito da shugabanni na'am
التي لا يعلم مدى نهايتها الا الله عز وجل
اي لا يعلم مدى نهايتها وند باب وند يسان قرشنتا ان ان فاره wannan yaki yakin basasa yakin cikin gida in an fara shi babu wanda ya san karshe sai Allah. An gani? Wato an san farkon yaki amma karshen shi ba. Ba sani ba. Da zarar mutane ya zama zo mutane ana shiga gidaje-gidaje radio ana bata shugabanni. Ana rubuce-rubuce a jaridu ana bata shugabanni. Sannan ana shiga cikin social media ana bata shugabanni. Malamai suna hawa kan mambari suna bata shugabanni. A hankali talakawa idan abun ya musu tasiri za su fito su yi bore ga wannan shugabannin. Idan suka yi bore ga wannan shugabannin, ƙasar za ta gagari malaman zama, ta gagari talakawan zama, ta gagari kowa zama. An gane wannan ko? In ka ji malaman salafiya suna cewa ba a yin tawaye ga shugabanni. Ka ji malaman salafiya suna cewa wato a daina hawa kan mambari ana faɗin kurakuran shugabanni. A nan wajen ba wai suna so su gaya maka shugabannin ba sa kurakurai ba ne. Shugabanni suna kurakurai. Amma in za a yi musu nasiha, akwai tanaji na musamman wanda shari'a ya nuna irin uslubin da za a yi musu nasiha wanda zai amfane su kuma ya amfani al'umma. Idan ka kauce ma wannan nasiha, ka zo kan mumbari kana ta faɗin kurakuran shugabanni. An gane a majalisin ilimi kana faɗa, a cikin jaridu kana faɗa. Kamar kana gaya wa ainihin talakawa ne su rena su. Nan gaba a hankali, talakawa za su fara jifansu. Ko? Daga jifa kuma nan gaba suka samu dama makami ya ruwa nusu ba. Shi ke nan. Kun fahimce ni ko? Kusan ina yawan maimaitawa. Don ma Najeriya ta bambanta da kowane irin ƙasa ne. Yanayin halittar da Allah ya yi wa ɗan Najeriya, Allah bai yi shiga kowa ba a duniya. Muna da bambanci. Mai bambancin mu. Tun wani abin da aka kawo Najeriya ya kancin da salo. Ko da musulunci ne ya zo Najeriya sai an nemi abin kuskure ma. Ina fatan gane wannan. Yanayin policy na tattalin arziki da ake kawowa, an yi amfani da shi a ƙasa kaza an samu nasara. An yi amfani da shi a kaza an samu nasara. In an zo Najeriya sai ya canza salo. Ina fatan gane wannan. Yanzu wannan policy da aka kawo na canjin kuɗi, an kawo shi ne don maslaha. Amma yanzu talakawa sun ƙaru ko sun cutu. Kun gani? Masu kawo shi sun kawo shi ne don jara. Amma ɗan Najeriya da kansu za su mai da shi barnan. Wanda kowa zai ce kai shugaba wanda ka yayi kokari da ya kawo wannan tsarin. Wannan tsarin zai yi maganin barnan. To kuma maimakon ya maganin barnan sai ya kawo barnan da ya bi shi kuma. Haka Najeriya take. An gani? Zan kawo muku misali a ɓangaren addini. Saudiya ta ce in mutum za shi aikin hajji. Lallai kada mace ta kuskura ta je aikin hajji sai da muharraminta. Shi wannan gyara ne ko banna? Mace in za ta je aikin hajji sai da muharraminta. To ƴan Najeriya suka ce to tunda har an kawo wannan da mata suna zuwa aikin hajji haka ruwan suna zuwa. Ko? To yanzu ana so ya zamanto mai zuwa aikin hajji in mace ce tana tare da mijinta ko tare da mahaifinta ko ɗanta. Sai ƴan Najeriya suka ce to in kin san wata ba ki san wata ba. Wala sai yan Najeriya sai a samu namijin visa. Sai a samu wani namiji wanda mata ba taɓa ganin shi ba a duniyar nan. A ce to ke ga mijinki nan. Ke ma ga mijinki. A ƙasa za ce ke ga mijinki nan. Sai ga kaga an zo an haɗa wasu maza wanda ba taɓa haɗuwa ba. Sai a haɗa su aure. Za su yi aure daga nan zuwa Saudiya. An gane? Daga an ce ina mijinki ga mai gidana nan. Shi kuma zai ɓata rai shi ne mai gida. Mutum za shi wajen aikin hajji ne amma tun a nan ya fara saba muhalla. An gane? To yanzu mafi yawan masu zuwa aikin hajji ba tare da muharraman su ba. Akan ƙirƙiro musu muharramai tun daga hajj kam. Za a ƙirƙiro wannan muharraman. An gane to a kawo shi. Idan Saudiya tana ganin ta yi gyara. To yanzu wannan gyaran gyara ne ga 'yan Najeriya ko ya ƙara zama ɓanna? Ya ƙara zama ɓanna. Duk wani abin da ka kawo shi Najeriya kana tunanin gyara ne to yana ƙara zama ɓarna ne. To yanzu magana inkari ga shugabanni. Wallahi irin yadda malamai ke hawa kan mambari su yi kace-kace da shugabanni. Inda wasu ƙasashe ne ba za a yi sati ɗaya ba sai ƙasar ta wurga gaba ɗaya. An gane wannan ko? Shi yasa shugabanni a ƙasashen duniya gaba ɗaya idan malamai suka fara hawa kan mambari suna suka shugaba kafin ka ankara abbatar da malamin. Saboda wannan malami yana so ya janyo wani irin barna ne wanda Allah kaɗai ya san ƙarshen shi. Amma a Najeriya nan wato karancin abin da ake fara yi ga shugaba shine ya ringa jiban shi idan malaman suka zo suka aibanta shi ko wani abu nan gaba ana zage shi ana mai ihu ko abin da ya kama da wannan to amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe nan gaba zan ga abin zai rikide tunda ana jiban shi nan gaba idan makami yazo hannu za a nima dauki mataki ko tun daga yankin nafa sun fara daukan mataki har suna yaƙar shugabanni da makamansu ga misalin ko mutanen da suke daukan makamai su ma yan ta'adda da suke fitowa suke gaba da gaba da hukuma me kuke tunani idan makamai zuwa hannun talakawan Najeriya kun fahimta ai to saboda haka wannan shine abin da ake gudu wajen kafirta shugabanni domin idan ka ce shugaba ya kafirta a ka'ida duk mutumin da ya kafirta bai dace ya zama shugaba ba wanda ya kafirta ya kamata ne a zartar mai da hukuncin kisa to tunda ka ce shugaba ya kafirta abin da zai biyo bayan wannan shine kuma tunda ya kafirta dole ne a tube shi ko bayan an tube shi a gabatar da shi a gaban kuliya a zartar mai da hukuncin kisa an gane wannan ko to kaga anan wajen a wajen kokarin cire shugaba cewa a zartar mai da hukunci anan shugaba kuma shi zai ce shi bai yarda ba sai zo ya amfani da sojojinsa ya yaƙi ƴan tawaye a yi ta zubar da jini tsakanin sojojinsa da na ƴan tawaye an gane su ƴan tawaye suna tsammani cikin shekara ɗaya sun cire shi an sa wani an gane sai gari ya waye su sai su ga an shekara 20 ana yaƙi somaliya yanzu shekara nawa ana yaƙi to ka ji wai yaƙin somaliya ya kai shekara 34 tun nan tun yi tuna yake yaƙin somaliya to wani yaƙin somaliya wanda suka jagoranci yaƙin suna so ne su cire shugaban wanda su a wajensu ya yi ridda sai a tabbatar da shugaba na musulunci kuma sun san daushe abin kawai zai yi ne cikin sati ɗaya ko cikin wata ɗaya ko cikin shekara ɗaya to yanzu ga shi an shekara 34 ana yaƙin kuma babu alamar samun nasara a gare su amma irin jinin da aka zubar da irin dukiyar da aka yi hasara da irin mutuncin irin matan da aka yi wa fyaɗe matan aure Allah kaɗai zan iya yawan su an gane sannan ga abin da yake faruwa a Algeria yanzu wani shekara 8 kenan da wannan yaƙi na Algeria masu tawayen sun ɗauka cewa cikin sauƙi sun cire shugaban da shugaban har yanzu yana nan yana mulki ga Libya shi ma ƙasar Libya ana nan ana ta zubar da jini idan irin wannan abin na faruwa ana samun matsala na gudanar da rayuwa sai daga abinci ya yi tsada kai samun abincin ma wahala sannan aikin ma da za ka yi ka samu abincin ai zaman lafiya ke kawo kai aiki ko kasuwanci da ake gudanarwa don a samu kuɗi hada-hada an kaga yana gudana to akwai zaman lafiya ne to saboda haka in ana yaƙi ana wannan zubar da jini kasuwanci baya yiwuwa noma baya yiwuwa ziyara baya yiwuwa zumunci komai baya yiwuwa kaga ta bangaren duniya abubuwa da yawa za su lalace ta bangaren addini ba wato a zauna a je a saurari wa'azi ba zai yiwu ba irin zuwan da kuka yi nan don ku saurari karatu a masallaci in ana farin wuta wala ba mai zuwa nan wajen kowa yana nan ya samu waje ya boye kun bai tsanan ko to saboda haka shi yasa magabatanmu suke cewa wato yin tawaye ga shugaba suna kiran shi fasadu dini wa duniya lalacewan addini ne na duniya an gane idan mutane suke tawaye ga shugabanni addininsu ya lalace ba za su iya yin sallah cikin kwanciyar hankali ba ba za su iya yin karatun addinin cikin kwanciyar hankali ba wasu garuruwan ma karatun addinin an daina kenan wasu garuruwan in an shekara 20 ana yaƙi za a shekara 20 ba a karatu za a shekara 20 cikin jahilci duk yaron da aka haife cikin wannan shekaru zai zama to ya taso ne cikin jahilci da rashin sanin addini an gane wannan ko to kaga wannan ba karamin barna ba ne ga addinin mutane sannan barna ne ga rayuwa tun da riga shi nan dan canjin kuɗin da aka yi mai ya ake ciki yanzu canji aka yi kawai ya muke ji a jikinmu to ina kuma inda ka je ma ka yi aiki ka samu kuɗin ba zai yiwu ba Allah shi kiyaye
ولذلك فيجب العظم من مثل هذا
saboda haka yana wajaba ayi taka tsantsan daga misalin wannan
ويجب على من سمع أحد يطلق هذا القول
ينا وجبا قدوان دي يجواني يطلق هذا القول ينا حتي كيرو وانا مغانا شو قبا وانا كافريني مالا وانا كافريني مالا وانا زنديكيني أن ينساوه واجبين إن كجو متنين أبقى وانا كيمسا نسيحة إن كجو متنين أبقى شو قبا يمسا نسيحة إن كجو متنين أبقى مالا بي يمسا نسيحة saboda shi ba wai batancin kawai yake so ba yana so ta hanyar batancin a dauki mataki wasu ma cewa suke yi wallahi manya manyan cikas din mu masu kawo mana cikas wallahi su ne malamai wallahi da ba dan malamai ba idan an gama malamai su ne masu gaya mana wai mu ji tsoron Allah mu yi hakuri akan zalunci shugabanni kaza kaza wallahi babban matsalar malamai kuma sai a ce a ji tsoron Allah to dan uwa in ba ce ka ji tsoron Allah ba wa za ka ji tsoro a ce ka ji tsoron kenan to mutane da yawa sun ce babban matsalan su kaza ai kasar Faransa wai mutumin da yake kawo misali da revolution na Faransa ai kasar Faransa da aka zalunce su shugabanni fitowa suka yi suka bada ransu wajen kokarin ganin sun kwatowa yan baya kai din nan ka zo ka yaki shugaba ba wai zaka kare addini ba kwato ma yan baya su ci abinci akan ka taimake wani ya ci abinci ne ka bada ranka ba wai ka taimaki wani yake tsaya kan addini ba ina ba tangane wannan ki zaka wasu suna kawo wallahi babu abin da zai gyara kasar nan face ayi fito na fito da wayannan shugabannin to shi mai wannan magana bai san cewa ba za a iya fito na fitan daga baya kuma shugabanci gagara wallahi ana iya zuwa a fito amma kifar da wannan shugaba sai a rasa waye ma zai hawo a yanzu halin da ake cikin zaka san nan kila akwai nau'i na yan tawaye kowa yana jiran takwana ne yana jiran ko takwana ana kifa da gwamnati sai kaga kowa da nashi zuga din ashe akwai zuga ne kala kala kowa da makamin shi yana jiran shi ya hau kan mulki a ga haka za a yi yaki tsakanin yan tawaye kasan ya gagara zaunuwa kamar yadda Libya yayi kaga Libya an samu an kifa da kanzaji amma kuma wane ne zai hau mulki yanzu ya gagara an gani saboda wani lokaci ba wai free revolution din bane kuna iya revolution din amma kuma daga baya a rasa wane ne zai shugabanci shi ma anan sai an shekara wajen 30 ko 40 ana zubar da jini sannan in kowa ya sha wuya sai a fara tunanin a zauna a yi sulhu to kila kuma wanda za su yi muku mulkin a sulhu kila ma gara na da an fahimci wannan ashe wannan ba shi ne hanyar kawo gyara ba su kan shugabanni da su kan malamai ba shi zai kawo mana gyara ba
wa yukhawifahu billahi azza wa jal
kuma wato ya tsoratar da shi in kaji mutum na zagin shugabanni yana zagin malamai ka tsoratar da shi Allah
wa yaqulu la
yace masa
idza kunta tara anna shay'an min al af'al kufr min alim min al ulama
idan ka kasance kana ganin lalle wani abu daga cikin ayyuka kafirci ne daga wani malami daga cikin malamai cewa malam wani abin da ya aikata kafirci ne
فالواجب عليك ان تتصل به
اظن ده واجبي اغريكا كسادي ده wannan malamin
وان تناقشه في الموضوع
kuma ka tattauna da shi akan wannan mawdu'i kun ji abin da ake yi nan kasadi da malamin ka tattauna da shi in kana ganin malamin ya fada cikin bid'a ne ko ya fada cikin kuskure da lokacin ka zo kana fata shi a gaban mutane ka zauna da wannan malami ka nuna masa kuskuren sa bil hikma wal mau'izatil hasana
حتى يتبين لك الامر
هر الامر يبين غريبا wannan shine ka'idan da ake bi akai an gane ku duk wani ka'ida da ka dauka wanda ba wannan ba to ka fada cikin kuskure mai girman gaske Allah shi taimaka na'am kuje wala miki na to ai amfani da shi ai tambaya kawai shi ne to assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi da albarka a rayuwa malam cewa munafiki baya mutuwa ranar litinin shin ya gaskiyar wannan magana ka ji ta sabuwar magana kuma wai idan mutum munafiki ne ba zai taba yiwa ya mutu ranar litinin ba da sauransu ku gaskiya wannan magana ne ba ta taba shi ba sai yau ban taba ji an ce wai in dai mutum munafiki bane ba zai mutu ba ranar litinin dan su mutane a tunanin su duk wanda ya mutu ranar litinin dan aljanna ne to ba haka bane ana iya samun zindiki kafiri ya mutu ranar litinin an gane ku shi dai abin da aka ce mutuwa ranar litinin alama ne na kyakkyawan cikawa amma ba tabbas bane ba in an ce abu alama ne ba ana nufin tabbas bane zai iya yiwuwa mu ga alamar kyakkyawan cikawa amma ƙarƙashin ƙasa mummunan cikawa ne an gane ku amma idan mun ga mutum ya mutu ranar litinin za mu mai kyakkyawan fata cewa insha Allah ana mai fatan ɗan aljanna ne shi amma zai iya yiwuwa kuma ba haka ba ne kun gane kamar mutumin ne da ya mutu ya kalmar shahada shin za mu iya yanke mai hukunci mu ce wallahi wani ɗan aljanna ne a yin kalmar shahada alama ne na kyakkyawan cikawa inda ce faɗin kalmar shahada kawai shine shiga aljanna da Fir'auna ya shiga aljanna hatta idza adrakahumul karq adrakahumul karq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin hatta idza adrakahul karq har sai da nutsewa ya riski Fir'auna Fir'auna ga ya nutse cikin teku sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il yace nayi imani lallai babu abun bauta sai abin da banu isra'il suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yau ina daga cikin musulmai sai Allah yace mai al'ana wa qad aswayta qablu wa kunta minal mufsidin yanzu ne zaka yi kalmar shahada alhali ka saba gabanin wannan lokacin kuma ka kasance daga cikin masu barna kuma ne ai to nan wani fito zamu fitar idan mutum yayi kalmar shahada ya zamanto lokacin da ya kalmar shahadar nan mala'ikan mutuwa ya riga ya zo zai cire ransa ya ga mala'ikan mutuwa sai ya kalmar shahada ba zai amfane shi ba an ce yuqbalu tawbatul abd ma lam yugargir ana karban tuban bawa matsar bai kai gargara ba gargara shine idan mala'ikan mutuwa ya zo zai cire ran to mutum ya kai gargara ko da kai kalmar shahada ba zai amfani ba amma idan kai kalmar shahada kafin mala'ikan mutuwa ya zo to wannan kalmar shahada na gaskiya ne zai tasiri to tunda dai wannan matsalar na gaibi ne ba za mu san lokacin da kai kalmar shahada shin lokacin da kai kalmar shahada lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ne ko kafin lokacin tunda ba mu sani ba sai mu ce wane yayi kalmar shahada wannan kalmar shahada alama ne na kyakkyawan cikawa amma ba za mu ce wallahi dan aljanna bane kun fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine saka babu tabbas cewa mutumin da ya mutu ran litinin dan aljanna ne alama ne na kyakkyawan cikawa Allahu a'lam wa alaikum assalam mun bari eh kai wannan magana ba gaskiya bane wayannan malaman da suke hudu ba sukan shiga wajen gwamna sukan shiga wajen shugaban kasa wallahi yanzu akwai taron da ake kira na manyan malamai in an kira taron zaka cewa wayannan malaman da suna hamasa su ne ake gayyata ga su da gwamna ina ba kan gane akwai sanda gwamna ma zai ce to na kira malamai ne ku bani shawara ga su gashi an ba su ke faɗin komai ba sai idan sun zo kan munbari sai su kama ihu in dai da gaske ne ba fajin tsoron shi ai ga ku gashi ku gaya min shi kuma akwai mutanen da har cikin asorok suna shiga wajen shugaban ƙasa ko malamai ne don su je su same shi su zauna da shi a tattauna al'amura a gane so haka ba lallai ba ne a ce kai ne kake da ikon ganin shugaban ƙasa ko gwamna in akwai malami dan uwanka ka dauki wasiƙa ka bashi dan Allah ka bashi gaban ƙasa kaman to wannan ai so da haka ba gaskiya bane wai malami ya ce ni bana iya saduwa da kaza bana a shugaban ƙasa yana da lokaci wanda yake gayyata malamai a tattauna al'amura shi ma gwamna yana da lokacin da yake gayyata malamai a tattauna al'amura na ba gani sannan idan malami yana so ya isar da saƙo akwai masu ba shugaban ƙasa shawara ta bangaren addini kana iya ba su ainihin wasiƙa ta ce gashi da Allah kana so ne kai ya miƙa ma shugaban ƙasa hannu da hannu in ji ka yanzu idan ka yi wannan kai ka kubuta shi wannan idan ya ɓoye bai isar ba shi Allah zai kama na yi iya ƙoƙari na rubuta wasiƙa na ba wani shi kuma wani saboda wani burin shi na duniya sai ya ɓoye wannan abu shi da Allah ko ba iya ma Allah bai tambaye ka ba. an fahimce ni? Na'am. Me? Eh wani lokaci ma zai ga mutum ya an halarci wanda zai ga shugaban ma ana ta yaban shi ne ma. Ai gaskiya mun wannan mulki naka sai dai mu ce alhamdulillah. Ai kaza. Sai kuma a lokacin da ya kamata duk wani sako a idan maka. Tunda shi yana ma'azu. To ba zai yiwu ba. Kun gane? Kuma abin da na faɗa wai ba lallai a ce kai zaka isa da sakon ba in akwai wanda shugaban ke jin magana sa ba shi sakon ya isa. An gane wannan? Aha, na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. Ka hau kan mumbai? Kai a zuciyanka? Kuma kamar yadda ka faɗa abin akwai zafi. Nace kamar yadda ka faɗa abin akwai zafi. Duk mutumin da ya zalunce ka, za ka so ka ɗan furta wani magana ko ka samu kwanciyar hankali misali. An gane wannan ko? To amma dai abinda ake gudu shi ne in za a zauna a tattauna kai ka tattauna da wannan wannan ya tattauna da wannan wannan ya tattauna da wannan in kamar kasashen larabawa ne ƴan Najeriya mu halittar mu daban yake kasashen larabawa in za a yi magana kan shugaba wallahi koyewa ake akwai fanda in za ka kira fadan ku dai ka ce na gaban mota larabawa in kana zagin shugaba za ka sa ta suna waje-waje ka gane wannan ko su a wajensu shugaba in ka zage a kama ka wani hukunci ne mai tsanani saboda zagin shugaba yana buɗe ƙofa zuwa ga rena shi rena shi na kawo maganar rashin doka da oda rashin doka da oda yana kawo a ɗauki makami a yi tawaye in tawaye nan ya faru ƙasar na lalacewa gaba ɗaya idagarar zama a gane wannan ko da saboda haka shugabannin ƙasashen larabawa ba sa sassauci ga malami in ya soki shugaba haka nan kai ma talaka in ka soki shugaba ba sa sassauci yanzu ka je misira ba su yarda a ringa taruwa ana fira ba irin yadda mu yanzu a garin nan zaka mutane goma suna tattaunawa su tsoro suke ji su tunanin su tattaunawa na ana yi ne kan su shugabannin sai yan sanda su watsa kuma yanzu yadda muke karatun nan a nan wajen hukuma za ta zaɓi mutane kamar guda biyar tana biyan su albashi don a yi aiki a kan masallacin me ake gudanarwa a masallacin an gane saboda duk wani abu wanda zai kawo yin tawaye suna toshe shi to daga can abin da ke kawo yin tawaye yawan furta zaluncinsu in kana yawan faɗin mutum ya zalunce ka to kana gaya ma wannan shi ma wannan zai rena shi shi ma wancan ya rena shi wancan ya rena shi daga renawan to wani abu zai biyo baya duk wanda ka rena shi in ba ka ganin mutunci za ka ɗebe komai an gane tunda kaga shugaba zai zo ana jifan shi ana mai ihu to za ka samu damar da ya wuce wannan ba an gane to abinda a kun ga malamai suna magana kada a mai inkari ba wai ana son zalunci shi bane sakamakon abinda zai faru ne ana so a kusa da wani banna da sannan da ya fi shi ne shi ne abinda ake gudu shi ne maslaha yau in za ka je kamar a ɗaki ka ɗan tattauna shi da kai da iyalanka da ka wuce ta wannan amma ka ce ka yi shiru dan akwai wani karin magana wai wal mazdur la budda an yanfusu mai ciwon kirji ba makawa sai ya yi kaci in mutum na ciwon kirji wasu wata ransa ya tofar da majinan da ke taruwa a nan in bai tofar ba hankalin shi ba zai kwanta ba wa alaikum assalam kai da duk wanda abin ya shafa in bangaren shugabanci ne shugaban ya maka bayani abin in bangaren addini ne malami ya maka bayani duk wani bangaren za a fi amfani shi zuwa ga wanda ya dace da wannan bangaren ne wa alaikum assalam ana yi na'am abinda malaikan ke faɗa shi ne wato su kaman masu dukan shugabanni suka jefan garanci idan suna son shugaba duk laifin da yayi za su rufa masa amma su dauke da tafafan yan salafiya da suke cewa ba a yi inkari da shugaba akan munbari a bayyane shugaba in yayi kuskure ga yanda ake mai nasiha sai su dauke da tafafan suna rabawa amma idan shugaba ya zo wanda ba sa son shi sai su boye wannan tafafan sai su hau kan munbari suna ta sukan shugabannin suna faɗin kurakurai da aibi kenan su din da ta faɗi shani su suna duban maslaha ne kawai in shugaba irin wanda suke so ne za su ba shi kowane irin kariya ne in kuma shugaba ne wanda ba sa so za su bata shi ta kowane irin batanci to wannan kuma kuskure ne gaskiya ba daidai ba ne an gane ya kamata mu ahlus sunna ne mu karanci littattafan malaman sunna yaya ake mu'amala ga shugabanni sai mu yi mu'amala da shugabanni yanda qur'ani da hadisi da fahimtar magabata ya hukunta amma irin wannan hayaniyar da ake yi da harjido da ake yi kaga malamai sun hau kan munbari ana ta zage-zage ana faɗin aibin shugabanni ana faɗin kaza ana faɗin kaza to duk irin wannan ba fa sunna bane ko da kaji wani malami yana kokarin ya kare wallahi kariya ce kawai wallahi ba dalili an gane zancen gaskiya shi ne abin da muka gaya muku cewa babu kyau yin hakan kuma an yi haka ne don a cece ka daga faɗawa cikin hallaka saboda idan musibar ya faru a nan ne za ka gane kuskurenka lokacin da kuma ganewan bai da amfani an gane to Allah shi kiyaye to ai dama an daɗe ana yin irin wannan ba mafita an gane wannan sukan shugabannin bai haifar da ɗan ido ga shi yanzu ba an gama sukan shugabannin ka gabata ba to yanzu wanda za a zaɓa yanzu nan gaba shi ma haka za a tsari a kan shi an gane yanda muke ne haka shugabannin mu suke yanda muke haka shugabannin mu suke duk ɗan Najeriya mafi yawan ƴan Najeriya kashi 90 da wani abu in ka ga yana zagi shugaba to shi hasada yake da shugaban yana jin haushi da shugaba ya samu daman yin zalunci shi bakin cikin shi dama shi ma Allah ya bashi dama ya samu daman hawa shi ma ya yi zalunci ya muke gane haka muna gane haka ɗan ƙaramin mukamin da ya samu a ɗan ɓangaren shi a nan ma sai ya zalunci mutane ku fahimci wannan yanzu ɗan wahalar nairan da ake nan baka ganin mu talakawa muna zalunta junanmu yau din nan na je zan transfer yau din nan na je zan transfer da na je zan transfer sai ya samu wani kuɗi wata mata tana wajen ta ce hawa bawan Allah kuɗin ya yi yawa ciki zan wahalar da zan yi zan fa cire daga zan cire daga nashi account din na shiga cikin account dina kowanne 333 ne ta ce ka ji tsoron Allah ka rika ni wata sana'a na ni ki daina shiga mun kaza kaza ta ce ina gama ka da Allah rage mai to ina neman lalle in transfer din da sauri 200 na biya misali na ba san gane wannan to 200 aka yi wannan transfer din to kaga in wannan mutumin ya samu shugabanci eh zai so saya kuma kaga a yanzu zai ce shugabannin nan alzalimai ne su rike mana kuɗi to shi kuma yanzu daidai wajen da ya samu iko zai yi mai zai yi yanzu yanda muke canjin kuɗi ka ce za ka ba mutum 80,000 sai dai zai iya tura ma cikin akawun ɗinka ya ma taramfa ɗin 100,000 shin adalci ne wannan to mu talakawa muke zaluntar junanmu ina in mu ne shugabannin ina mu ne shugabannin bannan da za mu yi zai fi haka saka yanda aka faɗa ɗin nan yanda muke haka shugabannin mu suke an gane ko da za mu gyara halayenmu wallahi da shugabannin mu da mun samu shugabannin mu masu sauki da Allah zai karkatar da zukatan shugabannin mu zuwa ga tauka ya mana ne amma duk tunanin mu wai muna ganin muna iya zaɓen shugaba na gari a irin wannan halin da muke ciki wallahi sai dai mu yi ta zaɓen tumin dare haka za mu yi ta zaɓen tumin dare mu yi ta nadama tunda har yanzu ba mu yi shirin gyara ba Allah shi kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik